بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم صافية تا يعني اللهدي 30 جوتا جماد الآخرة كوكما لي جوتا رجب hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam tana 1431 wanda ya daidai da 13 ga watan Juni, wato 6/2010. Za mu ci gaba da karatunmu na littafin Ar-Rafiq al-Maktum dangane da sirar fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Inda muka tsaya a wancan sati da ko wancan mako da ya gabata, muna magana ne akan abin da ya faru na abubuwa guda biyu da Allah madaukaki ya aikata dangane da Abdul Muttalib, kakan manzonmu sallallahu alaihi wasallam, na nuna matsayinsa domin shimfiɗar da Allah maɗaukaki yake yi don zuwan manzonsa sallallahu alaihi wasallam. Abubuwan nan guda biyu su ne tona rijiyar Zamzam da kuma abin da ya faru na wato halaka mutanen Abraha Al-Habashi, wanda yake shi ne wakili ko gwamnan sarkin Habasha Al-Najashi a Yemen, wanda ya taho ɗakin Ka'aba don ya ruguza ta kamar yadda ya tsara, saboda ya ga mutane sun koma suna ibada a Ka'aba, suna barin wato cocin da ya gina bayan an tsokane shi an je an masa wato ta'azi ko sa masa ƙazanta a wajen ibadarsa, kamar dai da muka karanta. Bayan ya gaya mana yadda abin ya faru da zuwan waɗannan tsuntsaye da suka halaka waɗannan mutane, wani na tambaya akan lafazin al-khatatif da kuma al-balsan da muka ambata. Ina jinga mun ambaci wannan a cikin darasin ko da yake cewa bayan ya kawo wannan sura ta alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil fa arsala alaihim tayran ababil, bai kawo mana wannan maganar tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Yana cewa wa kanati tayru amsal al-khatatif, shi waɗannan tsuntsaye kwatankwacin wani nau'in tsuntsu ne da ake ce musu al-khatatif. Khatatif jam'in al-khuttaf, al-khuttaf wani tsuntsu ne baki kamar yadda suka faɗa. Al-balsan kuma habba, wata ƙwaya ce, su wannan tsuntsaye suna ɗauke da wannan ƙwayar wato ta wannan kamar wato girman tsakuwar kamar da suke ɗauka kamar wannan wato ƙwayar. Asalin albalsan wata bishiya ce ko bishiyoyi ne, suna da ƴan fulawoyi farare kamar anaqid, wato dunkule-dunkule na inabi in yi haɗugu ɗaya. To wannan irinsu ne tsuntsayen suka ɗauka suna riƙe da shi na duwatsu, kowanne ɗaya ya riƙe dutse ɗaya a bakinsa, ɗaya kuma a kowace ɗaya daga cikin ƙafafunsa, su ne suka zo suka halaka waɗannan mutane. Inda za mu tashi shi ne a kan wa amma Quraishu fa kanu qad tafarraqu fi shi'abi, yace amma su Quraishawa lokacin da ake waɗannan abubuwa na halaka wannan al'umma da suka zo daga Yemen, wato Abraha da mutanensa, su Quraishawa a lokacin nan wanda za ka ga kamar su aka zo aka kawo hari, amma kuma ɗakin ake nufi. To su kuma duk da ji cewa suna bauta a wannan ɗakin, to tunda sun san ba su da ƙarfi da za su iya tunkarar wannan mutumin da ya zo da rundunarsa mai ƙarfi, yace fa kanu kat tafarraqu fi shi'ab, to sun kasance dama a lokacin sun warwasu ne a cikin tsakanin duwatsu. Shi'ab jam'in shi'b, shi'b shine dallungun da ke tsakanin dutse da dutse. Wa taharrazu, suka kiyaye ma'ana suka nemi tsari, fi ru'usil jibali, akan saman duwatsu. Khawfan ala anfusihim min ma'arratil jaysh, suna gudu wa kansu abin da zai iya samun su na wani mummunan abu da ake ki ko wata cuta, shine ma'arra. Ma'arra shine shay'u alqabihu wal adha, saboda wato abin da suke gudu su same shi na wani mummunan abu daga wannan rundina da ta zo babba. Falamma nazala bil jaysh ma nazala, amma lokacin da abin da ya auku ga wannan rundina ya auku, raji'u ila buyutihim aminin, sai Quraisha suka koma gidajensu cikin wato aminci da natsuwa. Wa kanat hadhihi alwaqa'atu fi shahri almuharram, wannan tashin hankali da ya auku ga Abraha da mutanansa na kuma abin da ya shafi wato halaka su, ya auku ne a watan Muharram, a watan Muharram qabla maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, kafin haihuwar manzonmu sallallahu alaihi wa sallam, bi 50 yawman, da kwana 50, au bi 55 yawman, ko kuma kwana 55. Wasu suka ce kwana 50 da gama wannan halakar da waɗannan mutane sai kuma aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wasu kuma suka ce kwana 55. Yace inda al-akthar, a wurin mafi yawa 55, wato kwana 55. Wa huwa yutabiqu awakhir Fabrair, akan lissafin da masu sanin wannan ilimi na lissafin kwanaki yake, sun yi lissafi sun gano cewa wannan rana ta dace da wato ƙarshen watan February, au awail Maris, ko kuma ƙarshen farkon watan March, sanata 71 a shekarar 571 ta miladiyya. Wa kanat taqdimatan, wannan wata gabatarwa ce, qaddamaha Allahu li nabiyyihi wa baytihi, wanda Allah ya gabatar da ita ga annabinsa da kuma gidan wato ɗakinsa. Li anna hina nanzur, domin kuwa mu masu karatu kenan muna karanta wannan abubuwa bayan sun faru, yayin da zamu kalli ila baitul maqdis, idan muka kalli baitul maqdis, nara anna al-mushrikin min a'da'i llahi tasallatu ala hadhihi al-qibla, muka kalli wannan al-qibla ta baitul maqdis, wanda ita ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara wato fuskanta lokacin sallah, kafin bayan wata 16 da yayi a Madina, Allah ya umarce shi ya juya, bayan ya kalli zuciyarsa cewa yana taqallu'i, yana kauna, yana fatan amina shi zuwa ga kan al-qiblat annabi Ibrahim, sai Allah ya maida shi kan al-qiblat annabi Ibrahim, wato suka koma suna kallon Ka'aba. Kun ga dai girman Ka'aba da darajarta a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan annabci da kuma ma zaman da yayi a Makka shekara 13 da hijirar da yayi koma Madina, duk suna kallon Baitul Maqdis ne, wato Palestine, wannan masallaci na Al-Quds shi suke kallo, shine Ka'aba a lokacin. Kuma ita ce Ka'abar annabawa da suka zo gabanin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan yayi wata 16 tare da sauran musulmi a Madina, Allah madaukake mai da shi ya umarce shi da shi da al'umma gaba daya su koma su kalli wato Ka'aba. To sai malamin yake cewa mu yanzu idan muka dubi yadda Baitul Maqdis ta kasance, za mu ga cewa mushrikai, wato daga cikin makiya addinin Allah madaukaki, tasallatu ala hadhihi al-qibla, sun samu karfi da saitara, sun yi linjayi akan wannan al-qibla din. Wa ahluha muslimuna, al-hali a wancan lokaci mutananta su ne musulmi, suwa wato mutanen da suke zaune a Baitul Maqdis suke bauta, ba su ne musulmi ba a zamaninsu, wato Yahudawa kenan a wannan lokaci, domin su ne suke rike da wato risala ko sako daga Allah madaukaki ta hanyar manzon da aka turo a lokacin, da kuma annabawan da suka biyo bayan annabi Musa alaihi salatu wassalam. Amma duk da haka mushrikai suka zo daga Babil. Babil na ba mu wannan kisan ko Babil aina take?
hakuman take Babylon ina take to Babylon a Iraki yau har zuwa yau akwai akwai wannan gari sunan sa Babil yana nan shine Babylon su Yahudawa suna ihtimami da shi sun dauke shi da muhimmanci domin wannan sarki na Babil a wancan lokaci a shekarar 587 kafin haihuwar Annabi Isa alaihi salatu wassalam wannan sarki na Babil da ake ce ma Bukhtunassar a yaren kasar su kuma ana ce masa Nabukadnassar ya taso daga wannan gari na Babil yazo ya ruguza Baitul Maqdis ya kwashi Yahuda a lokacin nan suna kan addinin annabawan su na wannan lokaci ya kwashe su gaba ɗaya mai da su bayi ya kai su Babil din suka zauna shekara 50 wasu su ce shekara 70 a wannan ɗan zaman har suka manta yaren nasu littafin ma ya ɓata domin dama littafin kwaya ɗaya ne ba su da wani kofi haka aka zo shi a lokacin su haka ake zuwa littafin at-taura din sai aka aje ta a Baitul Maqdis din shikenan kowa ta gidan su ba shi da kofi ba wani wanda yake da kofi guda ɗaya na wannan at-taura wanda zaka iya cewa ya rike ta yana karantawa a gida ko kuma ya haddace haka Allah mai dauki ya kaddara dan bai da dauki alƙawarin dama tsare wannan littafi yazo har wani lokaci da kowa zai san da shi ba to da Bukhtunassar ko kuma Nabukadnassar yazo ya halaka Baitul Maqdis ya rusa wurin gaba daya aka halaka littafin shi ma aka mazzaka shi ba san inda yake ba ko aka kona shi shikenan haka suka tafi sai dan abin da ya rage a gun wasu to a lokacin da akwai wasu daga cikin annabawa suna dare a cikin su suna gaya musu daga cikin abubuwan da suke iya rikewa na wannan karantarwa da suke cikin at-taura domin annabawan da suka zo bayan annabi Musa babu wanda ya zo da wani littafi daban na annabi Musa ake karantawa ita ce shari'a da at-taura to da wannan littafi ya bata shine bayan gama wannan zama da suke a Babil mutanen Farisa wato su ma da suka yi karfi a wancan lokaci suka zo suka rusa mutanen Babil su mutanen Farisa su ne farkon mutanen suka ɗauko Yahudawa suka dawo da su garin su ma'ana Palestine a lokacin nan ne wurin da su su ne suka ba su dama mutanen Farisa a wancan lokaci da su ma suka yi karfi domin kun san da kowace ƙasa gwargwadon ƙarfinta gwargwadon ƙasashen da ta mallaka kawai aka yi wani sarki mai mulki mai ƙarfi sai ya zo kawai ya hari ya kai hari ga wata ƙasa ya kwace ta ta dawo ƙarƙashin sa shi ma aka samu wani wanda ya bishi ƙarfi sai zai kwace shi haka nan ake yin abubuwan duwal wannan ya karba wannan kuma ya karba to a lokacin Yahudawa suka dawo Palestine abinda malamin da yake so ya faɗa nan kar mu koma wancan dogon tarihi da na san na taɓa gaya muku shine gashi su mutanen da suke riƙe kuma suke kula da kuma suke bauta a Baitul Maqdis a lokacin su su ne musulmi haka ne amma sai duk da haka Allah sai ya sai tsara ya ba da ƙarfi ga mushrikai masu bautar gunki masu bautar al'adu da tsafi dan auren su Yahudawa suka samu tsafi su mutanen Babil a lokacin sai gashi an fifi an ko ba zan sai an fifi ta su ba amma dai an ba su ƙarfi sun samu dama sun rusa Baitul Maqdis wannan shine abin da yake so ya faɗa tare da cewa musulmi ne a wurin wa ahluha muslimun kama waqa'a li Bukhtunassar sanata 500 87 و 500 قبل الميلاد كفن هيفور النبي عيسى والرومان حكى نن يدوكك روماوا a lokacin nan no okay so haka nan ya ba wa romawa kun ga romawa su kuma a lokacin me suke bautawa romawa suna bautawa rana ne da taurari su kuma domin suna da alaka da mutanen Greece a wancan lokaci Greece kenan su kuma mutanen Babil da tsafe-tsafen su da bautar gumaka yau to su kuma Romawa kafin addinin Annabi Isa alaihi salatu wasallam ya zo da shi ya karbu a gurin waɗannan mutanen su suka zo suka rusa Kirista a lokacin Kirista a lokacin bayan haifi Annabi Isa alaihi salatu wasallam ko mu ce musu Kirista ko gudun abinda ya fi dace shi ne a ce musu mabiya addinin Annabi Isa alaihi salatu wasallam suna nan a Baitul Maqdis amma duk da haka aka ba wa Romawa dama suka zo suka rusa wurin da suke suka kwace ya zama cewa a ƙarƙashin su yake ko wannan shi ma mushrikai ne aka bai wa dama akan musulmi na wannan lokaci ko yau walakin al-ka'bata amma abin sai zama da bambanci dangane da ka'aba da ka'aba lam yusaitir alaiha an-nasara wato nasara ko kiristoci wa humul muslimuna izzaka da shi ko sune musulmi a wancan lokaci amma Allah madaukaki bai ba su sai tsara akan Ka'aba ba ma anna ahliha kanu mushriki tare da cewa mutanen Makka sun mushriki mushrikai ne masu bautar gumaka mun fahimci bambancin halin wadancan da wannan Abraha ta din nan da yazo daga Yaman wakilin waye muka ce wakilin Najashi ne Najashi kuma kiristani ko in ce mai bin addinin Annabi Isa ne a wancan lokaci to a kun ga a wannan lokaci su ne su waye musulmi ina dan ba kuma ta makar ku ce wai to yanzu a ce musulmi Yahudawa a lokacin da suke rike da littafin Annabi Musa tun daga zamanin Annabi Musa alaihi salatu wasalam da duk wanda suka yi da a gare shi duk annabawan da suka zo dukkan su sunan su musulmi yawa hakanan lokacin da Annabi Isa alaihi salatu wasalam yazo duk wanda ya imani da shi a lokacin shi ne musulmi Yahudawa kafirtar da suka yi da Annabi Isa alaihi salatu wasalam shi ya mai da su kafirai ba mushrikai ba mun gane yawa sai ya zama cewa Annabi Isa da mutanensa a lokacin da su a lokacin Annabi Isa su ne musulmi don haka wanda suke biyayya da akan wanda wannan addini ga wannan addini har zuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ake cewa musulmi to mutanen Makka a lokacin me suke bautawa gumaka suke bauta to amma da yake Allah madaukaki yayi shirye wani abu dangane da zuwan manzansa sallallahu alaihi wasallam dan ya tsare wurin da ya niyyar aiko Annabi a cikin sai ya dakatar da kirista wanda su ne musulmi a lokacin nan sai bai ba su dama sun zo sun kwashe Ka'aba mun fahimci abin yawa wannan wani abu ne da ya saba wa abinda Allah ya saba yi domin mai akwai wani abu da ya shirya a wannan wuri din wato a Ka'aba shine abin da malamin ke so mu fahimta yawa to sai ki cewa waqad waqa'at hadhihi alwaq'atu fi adh-dhurufi allati yablughu naba'uha ila mu'zami al-ma'murati al-mutahaddira idh-dhak yace wannan abu da ya auku shine waqi'a ta auku a wani hali shine azurufin wadanda labarin abin da ya auku din nan wato zai kai zuwa ga mafi yawan wato duniya in an ce ila mu'zamin ma'mura in an kaji an ce al-ma'mura ana nufin kasa inda ba ruwa ba inda jama'a suke zaune yau al-mutahaddira wadanda suke da hadara wanda Allah madauki ba wani abu na civilization suna zaune da tsarin rayuwa da komai shine mutahaddira masu ɗan ci gaba idza ka wannan lokaci ma'ana lokaci ne da abin da ya faru a lokacin nan zai iya yaduwa a ko ina don haka ba bakon abu ne da za a daɗe ba a ji shi ba a ce ga sarkin Habasha a lokacin shike da ƙarfi a Yaman wakilinsa ya zo ya kasa karɓe Ka'aba a ƙarƙashin ko daga hannun wasu mutane waɗanda ba a san su ba a tarihi kun san Larabawa ba a san su ba ma a tarihi kafin zuwa musulunci ma'ana ba wai ba a san su wai babu su ba akwai su amma babu wata al'umma da ta dauki Larabawa wani abu mai muhimmanci da har za ta damu da Balarabe zai iya zuwa ya maka wani abu mun fahimci abin da aka zuwa musuluncin nan da suka yi riko da shi shine ya ba su daukaka ya kuma sa har suka karbo kuma suka rusa sauran dauloli waɗanda wato suke kewaye da su kuma da zamu zo don haka wani abu ne da a lokacin zai yadu yana ce aya wannan karamar al'umma ba ta je ko ina ba har za ta zo wato ta hana Abraha wanda ke shine wakilin sarki Najashi ya ta hana shi zuwa ya karbe wannan daki da suke bauta yace fal habashatu kanat laha silatun qawiyatun bil ruman su mutanen Habasha suna da alaka mai karfi tsakanin su da Rumawa masu bautar rana da taurari wal fursu Roma kuma dama a lokacin da su da Furs wato Farisawa Iran a wancan lokaci da kasashen da suke kewaye da ita Afghanistan da makamantansu a lokacin su kuma sune su ma waɗannan daulolin sune masu ƙarfi da Rumawa da Farisawa to yace wal Fursu la yazaluna lahum bil mirsad alhali a lokacin kuma ga mutanen Farisa su ma suna nan idan su tsaya akan Laraba idan su tsaya akan harkar su ma'ana suna nan a kowane lokaci za su iya kai wa Larabawa hari ya zama cewa sun mai da su ƙarƙashin su ya tarakkabuna ma na zala bin Roman suna nan suna kallon Rumawa mai zai auka musu idan wani abu mummuna ya faru da Rumawa Farisawa mai suke a lokacin farin ciki suke domin daulolin da suke saɓani tsakanin su da juna idan kuma wani abu ya samu Farisawa su kuma Romawa mai suke farin ciki suke su yi murna. Yawwa, kun ga ashe Farisawa za su samu labari Romawa sun kasa karɓe Ka'aba daga hannun Larabawa, kun ga za su yi mamaki. Yawwa, shi ne abin da ke nufi, walizalika sur'ana ma ja'atil fursu, don haka daga nan wato ba da wani ɓata lokaci ba sai furs wato mutanen Farisa suka zo ilal Yaman, zuwa Yaman ba'da da hadhihi alwaqa, bayan wannan abin da ya auku. Wannan suna jigewa ai Abraha ya je ya kasa an halaka shi, an halaka mutanansa, shikenan sai Farisa suka samu dama suka lallaba to Romawa sun yi launi bari su lallaba su karɓe Yaman ta dawo hannunsu. Dama Yaman a wancan lokaci ta faɗa hannun wannan ne ta dawo hannun waɗannan. وهاتاني الدولتان كانتا تملأان العالم المتحضر وأن الدولي لبدا بيقوى سوني سكي تيكا واتو كسا شديد أكي زوني ألوك تنا وأن سكي سنة الآلم لا يوا دكما واتو زمن تكيوا. فهذه الوقعة لفتت أنظار العالم وأن أبن دي فارو نا حالك أبرها دمتع ننفع يا جاو هنكل واتو قبائل الدنيا ودلته kuma ta nuni ga ita duniya din ala sharafi baitillahi akan wato daraja da daukakar da wannan daki na Allah yake da shi. Wa annahu huwa alladhi istafahu Allah litaqdis, kuma duniya a lokacin nan ta fahimci cewa ashe wannan dakin shi Allah yake nufin ya girmama kuma ya sa shi a kaddasa shi wato a tsarkake shi. Fa idan dan haka لو قام احد من اهله داوني زي تاشي daga cikin mutanen duniya bi da'awan nubuwa ai daga cikin mutanen wannan wuri wato wannan Ka'aba din wani ya fito yace shi annabi ne kana zalika huwa ainu ma taqtadihi hadhihi alwaqa, shi da wani zai fito yace shi annabi ne daga mutanen Makka a wannan lokaci da wannan abu ya faru, to wannan abin da ya auku wannan a ce wani annabi ya fito, to wannan shine abin da wannan waqi'a din take hukuntawa. Ma'ana wannan waqi'a tana ba da damar a ce lalle wani annabi ya fito daga cikin wannan al'ummar da aka tsare musu daki. Ma'ana ba abun mamaki bane a ga wani mutum ya fito ya ce shi annabi ne daga cikin wannan al'umma da aka tsare daki domin su. Wa kana tafsiran lil hikmati al khafiyya, wannan abu dai auku tafsiri ne wata fassara ce ta musamman ga hikima boyayya allati kanat fi nusrati llahi al mushrikin, don abu ne na mamaki haka a ce Allah yau kuma ya taimaki mushrikai, ba a saba wannan abu ba. Abin da aka saba shine me, Allah ya taimaki musulmi akan mushrikai, yau kuma ga musulmin wato kiristan zamanin nan su ne suka zo suna son su kwace wuri sai Allah ya hana su ya taimaki mushrikai akan su, kun ga wani abin mamaki zai kai labarin ya kai ko ina a ce a ya haka meye kuma zai faru a wannan wurin, lalle akwai wani al'amari babba da yake biyo a baya. Na fata mun fahimci abin da ke nufi. Yace duk da ahlul iman wato ga akan mutanen masu imani bi tariqin yafuku alam al asbab, da wata hanya wanda gaskiya ta wuce duk wani abu da mutane tunanin dan adam, in dai har abin da aka saba ne na rayuwar yau da kullum ta hanyar kallon sababi wato karfin tuwo, indai ana kallon waye mai karfin tuwo da zai zo ya rusa wata daula ko wani wata al'umma ya kwace mulkin su da daukaka su, to abinda aka saba shine mai karfi ya zo ya kwace mutane wanda suke ba su da karfi, haka ne ko ba haka ba? To wannan abun ya saba ma wancan irin tsari inda aka saba na zamantakewa dan adam. Sai sannan kuma sai zo kan maganar Abdul Muttalib ta wata bangare, bangaren ƴaƴan da yake da su a lokacin, sai ce wa kana li Abdul Muttalib asharatu bani, kafin ci gaba da nan akwai bukatar fadakarwa kan cewa sunan Abdul Muttalib shi suna ne da mutum yanzu an haifa masa da zai iya sawa ɗansa sunan Abdul Muttalib, ya abin yake an haifa maka da aka sa Abdul Muttalib daidai ne? Ha? Kun yi shiru? Kuna tsoron ku ce a'a a ce kun ki kakan manzon Allah? Na? Yawwa, za a kalli ai ainihin asalin sunan ne. Yawwa, asalin sunan nan idan yanzu kai ka ce Abdul Muttalib sai mu kalla cewa Al-Muttalib yana cikin sunan Allah? Abin da yake addini tsari na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, musulmi yu'abbidu ismahu lillahi tabaraka wa ta'ala. Yawwa, ya sa sunansa ya zama ya ce shi abdi ne, bawa ne ga Allah. Yawwa, Abdullahi وعبد الرحمن ولا سنة أفضل الأسماء كما يدى من الله صلى الله عليه وسلم كأي كما زابان ولا سنة لكن سنة يعني الله عبد العزيز عبد الجبار عبد الملك عبد القدوس دي أبن يتبت سنة لنا الله من أكتين كأي سامة لك أما المطلب baya cikin sunayen Allah don haka ba za ka dauki Abdul Muttalib ka sawa danka ba mun gani shi wannan ya riga ya shahara da shi ne sakamakon kissa da ta faru mun ji shi Shaibatu shine Abdul Muttalib lokacin da wato babban sa Hashim al-Muttalib ya je Madina ya taho da shi ya dawo da shi Makka shine da aka gan shi a cikin kura ya goyo shi a bayan raƙumin sa sai mutanen Makka suke cewa a da al-Muttalib al-Muttalib mun san wane ne shi dan gidan Hashim ne ko sai gashi ya dawo daga Madina da bawa su a ganin su ba sun tsammanin bawa ne sun ce ah hadha abdun lil-Muttalib wannan wani bawa ne na Muttalib ya zama da bawa sai ce ah ba bawa bane dan kawansa ne ya taho da dan kanin sa ne ya dawo da shi mun ba mun ce na dan kawansa ba dan abin nan dai dan kanin sa wa mai suna wa dan gidan Hashim kanin yau domin al-Muttalib da shi da Hashim dukan su yayan waye yayan Abdul Manaf yau ba mun fadi cewa Abdul Manaf yana da yayan guda hudu da Hashim da al-Muttalib da Nawfal da Abdul Shams ko mun shi na shi al-Muttalib da Hashim wa da kanin al-Muttalib ya je dauko dan Hashim sunansa Shaiba daga Madina ya dawo da shi shine ake kai masa wannan al-Muttalib kai yayi da ko dan wasa Hashim ya zo da shi shine ake ce masa dan Abdul Muttalib ba Abdul Muttalib kun ga kina ashe bai dace ba mutum ya dauki dan sai ya sa masa suna wato Abdul Muttalib mun gane yau haka duk wani suna da bai tabbata daga cikin sunayen Allah ba to kar a fara amfani da shi mutum ya sa ma kansa suna wato bawan wani abdul bai halatta ba musulmi ya kira kansa bawan wani ko dan adam ko duk wani halitta banda sunan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne kawai ko da annabi sallallahu alaihi wasallam baka taiwa kanka abdul nabi ko abdul rasul ko abdul imam ko abdul husayn da makamantan wannan ko abdul wani mutum da zaka zaba daga cikin mutane masu daraja na'am suna da daraja to amma baka bautar da kanka da sunan wani wanda ba Allah ba ba wai dan baka yadda da girman wannan din ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da daraja to amma mu halitta gaba ɗaya na Allah bayin Allah ne ba bayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ana ba annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya halitta kuma ya tantance abauta masa ba kuma ka bane yawa amma da daraja da girma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tilas ne musulmi ne imani da su amma kuma Allah madaukaki shine abun bauta shine wanda za mu sa sunayen mu da sunan sa kace Abdul Hadi to wannan ba a ce wa mutum Hadi in sunansa Abdul Hadi amma in sunansa asali Hadi din ne to wannan ba matsala bane mun gani daga cikin sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai Hadi don haka idan mutum ya sa madansa sunan Hadin kawai ba tare da Abdul Hadin ba duk ba matsala bane mun gani daidai ne ya zama sunan danka Hadi amma in dama an sa masa sunan Abdul Hadi ne ganin cewa sunan Allah Al-Hadi to kuma kar a gutsu ne na ga mutane da yawa ba sa son su ce Hadi ba matsala bane idan ka kira mutum sunansa Hadi sai dai idan dama can mahaifinsa ya sa masa Abdul Hadi ne amma in dai an sa masa Muhammad Hadi ne to ba kuskure bane mun gane yawa dan haka ka kira shi Hadi ba matsala bane dan yana cikin sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ba wato sunan Allah bane ta nan wannan gefe kama na so tambayi akan wannan na ga mutane da yawa kowa sai ku ji sun matsa mafi yawa abin da mun sani a nan mafi yawan Hadin da muke da su iyayensu sun sa musu Muhammad Hadi ne ko ba Abdul Hadi ba to amma mutane sai su ga suna tsoron su ce Hadi kaman sun abin yau ka ce masa Hadi din sa sunan su ke na bai abra na su abra na na ai musuluncin su a lokacin daidai ne amma nan sun yi zalunci ne ko ba haka ba sun zo za su yi wato sakamako ko kuma su yi ramuko ne fiye da abin da aka yi musu abin da aka je aka yi musu an tsokane su an musu kashi ko to kaga a daidai wa daidai an dai ba zan san nuna karfi ba su ma sai su iya wannan din shikenan amma saboda sun daina laraba ba wasu abubuwa bane bari ma su zo dama can bautar da ake yi aka abanta da me su suna so su juya hankalin mutane su koma zuwa ta na'am a lokacin shekara 70 addinin annabi isa da kan daidai din sa bai gurbace yadda ya kamata ba domin ainihin gurbacewar addinin annabi isa ya auku ne a shekara ta 325 lokacin da aka yi wani taro da suke ce ma majma'a niqiyya shi ne nation abin nan conference da aka kira a shekara ta 325 karkashin sarki Constantine shi ne a lokacin ya tara malaman kirista gaba ɗaya na duniya ya ce lalle sai sun yadda da cewa annabi isa ilahi ne a lokacin aka tabbatar da cewa ko dan Allah ne shi ko kuma Allah duk shekarun da suka zo kafin wannan lokaci kuma shekara ta 70 da Bukta Nasar da binnan Titus ya zo ya kwace Baitul Maqdis duk a lokacin musulunci suke sai dai ka iya cewa na'am a lokacin da wannan abu ya auku shekara 500 da wani abu to an gurbata addini yawa to amma mu ba mu sani ba su Abraham suna wannan bangare ne suna bangaren waɗanda suka ruguza addini ko ku ba sa ciki ai suka gurbata addini na'am daidai ne a lokacin nan abun ya canza domin shekara 500 da wani abu ne ko ina na koma bayani lokacin Titus shine shekara 70 a lokacin bai gurbace ba amma lokacin su Abraham abun ya gurbace sai dai ai ba dukansu suka gurbace ba akwai waɗanda ake ce musu al-muwahhidun a cikin kirista al-muwahhidun su ne har zuwa yanzu akwai su ana ce musu unitarians akwai su a America ba su da yawa su waɗannan su kadai a cikin kirista su ne wanda ba su yadda da ubangijin takar annabi Isa ba ba su yadda da cewa shi ubangiji bane ba su yadda da cewa shi dan Allah bane yawa amma sauran kirista gaba ɗaya sun yadda da wannan da haka duk wanda ya yadda da wannan ya fita daga addinin kiristancin da ko addinin da annabi Isa ya zo da shi amma su waɗannan suna nan dai ɗan kaɗan kuma ana cewa protestant da suke America ma sun janye ra'ayinsu wajen abubuwan da suke faɗa kuma suna yaƙarsu su ga cewa sun kau da wannan masu tauhidi a tsakaninsu don haka ba mu sani ba su Abraham suna cikin wancan koko suna cikin masu da'awar wato cewa annabi Isa Allah ne ko ɗan Allah almuhim ba mamaki ya zama suna cikin waɗancan ɗin kaga idan ya zama sun zama cikin waɗanda dama suke da'awar annabi Isa dan Allah ne to ba mamaki don ma an halaka su ko ba haka bane yawa sai ya zama jaza'in guda biyu da wancan abun da kuma wato kafircin su na'am ina muke wa annahu huwa alladhi istafahu Allahu litadbis fa idan law qama ahad min mun gama wannan shi ko mun je kan wa kana li abdul muttalib 10 banina Abdul Muttalib jika kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da yaya goma mu koma baya kadan mun ji da zabin na fada gaba ɗayan su sun taso ne daga Abdul Manaf ko Abdul Manaf yayan sa hudu ina tunana ta don ku rike da wane da Hashim da Al Muttalib da Nawfal da Abdul Shams yawa shi Nawfal yana da wasu daga cikin ya'ya da dai basu yi nisa da yawa ba akwai shi al-muttalib ba shi da aqib ma'ana bai bar ya'ya a bayansa ba kun ga wanda zamu nema da ya'ya su ne guda biyu ko Nawfal kai shi ma ya bar zurriya sai kuma wannan Hashim shi ya haifi wa Abdul Muttalib yawa shi kuma Abdul Shams shi ne ya haifi Umayya wanda kuka ji ana cewa Banu Umayya su kuma daga wannan ciki Abdul Shams dan gidan Abdul Manaf shi ya haife su yawa to shi Abdul Muttalib wanda shi ne Shaiba ko dan gidan Hashim shi yana da yaya goma nan ya ce wa hum shi ne su ne Al-Harith din nan yana da yaya guda hudu ina so mai in faɗa mana kowanne ƴaƴan da yake da shi don mu ji su waye suka zauna har suka bar wato zuriya a bayansu Harith ya bar ƴaƴa guda hudu su ne Rabi'a da Abdullahi da Umayyan amma ba wancan ba dan gidan Abdul Shams ba wa Abu Sufyan da kuma Abu Sufyan wannan shi ma Abu Sufyan ba wancan na Banu Umayya da zamu zo mu ji wanda shi ne mahaifin Muawiya ba shi ba wannan wani Abu Sufyan ana ce masa Abu Sufyan ibn al-Harith wannan ƴaƴan al-Harith guda hudu kenan ina jin wani lokaci a wata tattaunawa mun yi magana akan wani ana ce masa Al-Harith ibn Rabi'a ibn Al-Harith ko kuma Rabi'a ibn Al-Harith ibn Abd al-Muttalib ko cewa wata rana sun zo da shi da wani Fadl dan gidan Al-Abbas suka gogun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya tura su karbar zakka saboda su sami kudin da za su aure mun gane shi har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su yake cewa mu ahlul baiti ba ma cin sadaka dan haka bazan tura ku ku je ku karbi zakka ba shine malamai suka istilali da wannan hadisi akan cewa duk dangin Abdul Muttalib duk Abdul Muttalib sune ake ce ma ahlul baiti waɗanda suke musulunci daga cikin su saboda wannan dan gidan Rabi'a din tare da dan gidan Al-Abbas kun ga ai ba sa cikin ayyan Ali amma duk da ka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su cin sadaka dan yin nuna cewa su ma ahlul baiti mun fahimci wannan yawwa to shine wannan Rabi'a din sannan sai akwai bayan sai ce Az-Zubair ko Zubair shi ma kar ku dauka wanda Az-Zubair ibn al-Awwam daga cikin sahabbai wannan wani Zubair ne shi kuma dan gidan Abdul Muttalib ne to shi kuma Zubair lam yu'qib ba shi da ta bai bar zuriya ba kun ga shi yasa magana sai ta kare ta tsaya iyana wa Abu Talib sai Abu Talib kuma yana da yaya hudu shi ma ƴaƴansa hudu akwai Ali da Aqil da Ja'far da Talib Talib din shine aka sa masa suna da shi ake ce masa Abu Talib mun gane yawa ma'ana ƴaƴansa na hudu shiwa Abu Talib dan gidan Abdul Muttalib ƴaƴansa hudu da Ali shine Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu akwai kuma Aqil da Ja'far da kuma Talib din yawa sai kuma wa Abdullahi ko Abdullahi shine mahaifin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma ba shi da wani dan banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane bayan sa bai bar wani dan ba yawa kamar da malaman tarihi da sirar suka tabbatar sai wa kuma na biyar wa Hamzatu sai Hamza dan gidan Abdul Muttalib shi kuma la aqiba lahu shi ma bai bar da ba yawa ya musulunta domin a cikin baffannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka rayu har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da annabci ya zo a matsayin annabi aka bashi shari'a duk cikin waɗannan ƴaƴan Abdul Muttalib din babu wanda ya karbi musulunci sai mutum biyu da Hamza da Abbas mun gane wannan mu rike sosai da zamu zo muna jin tarihin anan gaba na rayuwar abubuwan da suka gudana da Hamza da wane Abdul Muttalib da Hamza da Abbas su biyu su suka musulunta daga cikin baffannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka rayu har lokacin da aka ba shi annabci yawa muna zanta Hamza ko lam yuqib ko tayyib na shida shine Abu Lahab Abu Lahab shi ma dan gidan waye dan gidan Abdul Muttalib kun ga kenan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Abu Lahab to Abu Lahab shi kuma ismuhu Abdul Uzza sunansa ala asali shine shine Abdul Uzza shi kuma lahu thalathatu min alwalad yana da ƴaƴa guda uku wannan ba cikin littafin ina faɗa muku don fa'ida wanda yake so ya rubuta yana da ƴaƴa uku shi Abu Lahab da Utba da Utayba da Mu'tib su uku haka duk kuma akan wazinin abin nan wannan Utba da Utayba da Mu'tib haka suke su uku su ne ƴaƴan Abu Lahab sai wanne sai na bakwai yace sai Al-Ghaydaq wal Muqawwim wa Saffar waɗannan guda uku su kuma ba su bar ƴaƴa ba kun ga kenan su ma magana su ta kare yawa ba za ku je an ce wane dan wane ba a cikin tarihin da zai zo mana nan gaba yawa na'am Bara Saffar ne a nan gurina ko me ne abun Bara to nan Saffar da zan sake duba amma inda ina jin littafin da na duba Saffar ne ba Dirar ba amma ya sake ta akudi mun ji guda nawa kenan tara saurawa saura na goma shine Al-Abbas Abbas shi kuma shine aksaruhum durriya Al-Abbas dan gidan Abdul Muttalib baffan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi dukkan wato ƴaƴan Abdul Muttalib durriya yawan durriya yana da ƴaƴa guda takwas da Abdullahi shine Abdullahi dan Abbas mashhuri daga cikin samarin zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma babban malamin nan na ilimin tafsiri wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa addu'a cewa Allah ya bashi ilimin addini kuma da tawilin alqur'ani wato fassara alqur'ani bayan shi akwai Ubaydullah, akwai kuma Abdurrahman, akwai Kusayr, akwai Tammam, akwai Qusam, akwai kuma Ma'bad, akwai Al-Fadl. Yawa guda takwas kenan ko? Yawa. Wa lam yuslim min abna'i Abdul Muttalib ghayr Hamza wal Abbas, kuma idan ambata banda Hamza da Abbas babu wanda ya musulunta ga cikin ƴaƴan wato Abdul Muttalib. Da fatan mun fahimta. Yawa, yace wa qila, wasu malaman suna cewa kanu ahad ashar, ƴaƴan nasa goma sha ɗaya ne, ba goma ba. Fazadu waladan ismuhu Qusam, wa qila suka ƙara wani ɗa sunansa Qusam, wa qila wasu kuma sun ce kanu salafata ashar, sun ce su goma sha uku ne. Fazadu Abdul Ka'ba wa Hijlan, suka ƙara wasu mutum biyu da Abdul Ka'ba da kuma Hijl. Wa qila wasu kuma suka ce inna Abdul Ka'ba huwa al-muqawwil, wasu suka ce Abdul Ka'ba inna ku faɗa shi ne fa al-muqawwil da aka faɗi sunansa. Wa Hijlan, Hijlan kuma shi ne al-Zaidaq. Wannan dai saɓani ne malaman tarihi da kuma sirar manzo sallallahu alaihi wasallam. Yace wa lam yakul lahu min auladihi rajulun ismuhu Qusam, babu wani ɗa daga cikin ƴaƴan Abdul Muttalib da ake ce ma Qusam, daga cikin ƴaƴan Abbas ne aka faɗi wannan sunan ko? Yawwa. Wa amma al-banatu, amma a ƴaƴa mata shi Abdul Muttalib, fa sittun, fa yana da ƴaƴa mata guda hudu. Wa hunna su ne Ummul Hakim, wa hiya al-Bayda, ita ake ce ma al-Bayda. Wa Barra da kuma Barra, wa Atika da Atika, wa Safiya da Safiya, da Arwa da Arwa, da kuma Umayma. Wannan su ne guda shida. Mun ji ko? Yawwa. Yace sannan sai Abdullah walidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kun san da ma ya zabi wasu ne daga cikin wato zuriyar Annabi, nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda muhimmancin su a tarihin sa da sirar sa, shi yasa ya ware yake magana akan su. Ya mana magana akan Hashim, ya mana magana yanzu akan Abdul Muttalib, an kare to yanzu kuma za a yi magana akan mahaifin manzon Allah wato Abdullah. Yawwa. Yace Abdullah walidur Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ummuhu sunan mahaifiyarsa shi Abdullah, wato mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sunan mahaifiyarsa Fatimatu bintu Amr, Fatima bintu Amr ibn A'id ibn Imran ibn Makhzum ibn Yaqaba ibn Murra. Wa kana Abdul, in aka zo kan Murra to shikenan sun hade zuwa can zuwa nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin akwai Murra a ciki. Murra ibn Ka'b ko ibn Kilab ibn Lu'ay har zuwa kashi ibn Zali. Wa kana Abdullah ahsana auladi Abdul Muttalib, Abdullah shine mafi kyau, mafi wato muhimmanci a ƴaƴan Abdul Muttalib. Yawwa. Shine fi su kyan tsari da rayuwa da ɗabi'u masu kyau. Wa affahum, kuma shine fi su kamewa, bai shiga cikin rayuwa ta dagwalo da ya ɓata wato wani abu da rayuwarsa ba. Wa ahabbahum ilaihi, kai ya ma fi son sa. Abdul Muttalib ya fi son Abdullah daga cikin sauran ƴaƴansa. Wa huwa dhabihu, kuma shine wanda ƙuri'a ta auka kansa cewa za a yanka shi. Kar mu manta a baya mun karanta, Abdul Muttalib ya ce in har Allah ya bashi aya goma ko, zai yanka ɗaya daga cikin su ya ba da shi ga wato ga abubuwan bautar su. Yau mun gane ko a lokacin nan, mai ya kai shi kuma ɗakin Ka'aba a lokacin nan a yanka. To shine wanda wannan ƙuri'a ta auka kansa, duk da dai yankan bai faru ba kamar yadda zamu ji. Yace wa zalika anna Abdul Muttalib lamma tamma abna'uhu ashara, shi Abdul Muttalib lokacin da ƴaƴansa suka kai goma. Wa arafa annahum yamna'una, kuma ya san cewa lalle sun yi karfin da za su iya tsare shi, shine ma'anar yamna'unahu, za su iya kiyaye shi su tsare shi. Yawwa. Akhbarahum bi nadrihi, ya ba su labarin cewa ga fa alwashin da yayi, ga bakancin da yayi, cewa idan ya samu ƴaƴa sun kai goma zai yanka ɗaya. Fa qa'uhu, sai suka ce to shikenan mun yi ɗaya, sai ka zaɓa wanda ka ga dama a cikin mu sai ka yanka. Wannan karku mamakin, saboda haka rayuwarsu take a jahiliya a yi irin waɗannan abubuwa, ana yi a wancan lokaci. A fakata ba asma'ahu fil qidahi, sai aka rubuta sunayensu a kan kibau. Wa atahum qayyim hubal, sai ya miƙa su zuwa ga mai kula da hubal, qayyim wanda yake tsaye da bautar hubal, ma'ana shugaban ibadar wurin. Kun san kowace ibada akwai mai kula da ita ko? Yau kamar ka je masallaci ne ka nemi ladani, shi ne zai buɗe masallaci ya kira sallah ko a sami limami. To haka nan ma'abid, wurin bautar gumaka, haka za ta sami kowane gunki akwai mai shashafe shi, saboda da zai iya shafa kansa ba ko? Yawwa, ya gogoge shi ya sa masa mai ya yi kyau, in an zo roƙonsa ya kila ma ya makale a bayansa, in an roƙe shi wani abu ya sa baki ya ba da amsa. saboda shi ba zai iya magana ba. Wa qahum qayma hubal fa daraba al-qidaha, sai harba waɗannan kibau kamar da suke yi ko a ruwa ko sai a ga wata wanda za ta dago sama. Fa kharaja al-qadh ala Abdullah, sai kuri aka fada kan Abdullah. Wa akhadahu Abdul Muttalib, sai Abdul Muttalib ya dauke shi. Wa akhadha ash-shufra, ya dauki wukarsa. Thumma aqbala bihi ila al-ka'bah liyadhbahu, yaje da shi Ka'ba dan ya yanka shi. Famana'athu Quraysh, sai Quraysh suka ce a ahbaban Allah, ya za kai haka. Wala siyama aqwaluhu, musamman ma dangin uwarsa, eh min bani Makhzum, daga bani Makhzum. Wa akhuhu Abu Talib, da kuma dan uwarsa Abu Talib, sai suka ce a za kai haka, ai ba zai kamata kai wannan abu ba. Fa qala Abdul Muttalib, sai Abdul Muttalib a lokacin yace fa kaifa asna'u, to ya zan yi bi nazari da wannan albakanci ko alwashi da nayi cewa zan yanka ɗaya daga cikin ayana guda goma gashi kuma sun kai goma din. Fa asharu alayhi, ina jin haka muke tafiya daidai a littafin ko akwai bambanci ne, naji kun shi aliska na ku ne ba wani abu na kari ne a nawa ko a naku, to me aka kara a naku? Fadila mene? A tun daga can baya? Aha. Layi nawa ne? Biyu? Babu a guri ne, akwai agungu? To. To a gyara daga mai. Yace wala siyama akhwaluhu min bani Makhzum wa akhuhu Abu Talib, fa qala Abdul Muttalib, sai Abdul Muttalib a lokacin yake cewa ya zan yi da wannan bakance da nayi. Fa asharu alayhi, sai suka ba shawara suka ce to abinda zaka yi shine bi an yati yatiya arrafa arrafatan, yazo wurin bokan nan, akwai wata boka. Yawwa, mun san mutanen jahiliya ba sa rabuwa da boka, duk abinda za su aje gun boka, sai ce to ka je gun bokan nan. Fa yasta'miruha, sai ya nemi umarninta, shine yasta'miruha, ya yi amana talabul amri, ya nemi me za ta ba faɗa mai wani umarni za ta bashi. Fa ataha, shike ne sai ta bi gurin boka. Fa amarat, sai bokan nan ta ba da umarni an yadriba al-qidaha ala Abdullahi wa ala ashirin min al-ibili, cewa ya buga wannan ƙuri'ar ya sake ta, ya sa ɗaya a cikin kibiya ɗaya sunan Abdullahi, kibiya ɗaya kuma ya sa raƙuma goma a madadin wannan, idan wai ma'ana dan fatan ƙuri'ar ta juyo daga sunan Abdullahi ta dawo kan waɗannan raƙuma guda goma, sai ya zama su za a yanka, su za a soke. Yawwa, fa in kharajat ala Abdullahi, in ta fado kan Abdullahi, yazidu ashara, sai sake kara wasu raƙuman guda goma, sai sake maimaitawa. Yawwa, hatta yurdi rabbahu, har sai ya gamsar da ubangijinsa a lokacin sa. Fa in kharajat ala al-ibli naharaha, shikenan in ta fado ƙuri'ar ta dawo kan raƙuman, to shikenan sai a yanka raƙuman. Faraja'a wa aqra'a bayna Abdullahi wa bayna ashirin min al-ibli, sai komo yayi wannan ƙuri'a kamar da aka bashi umarni tsakanin sunan Abdullahi da kuma raƙuma guda goma. Fa waqa'atil qura'atu ala Abdullahi, sai ta dawo da take aukuwa kan Abdullahi. Falam yazal yazidu min al-ibli ashran ashran, bai bushe ba duk lokacin da sunan Abdullahi ya fado, sai sake maimaita ƙuri'ar ya ƙara wasu raƙuman guda goma, kun ga sai ta zama 20, haka yayi ta yi, suka zama 30, ya ƙara suka zama 40, ya ƙara har yake cewa wala taqul qura'atu illa alayhi, yayi ta yi duk lokacin da yayi sai ta fado sunan Abdullahi. Ila an balagat al-ibli 100, har sai da raƙuman nan suka kai 100. Fa waqa'at al-qura'atu alayha, shikenan sai qura'a ta koma kan raƙuma guda 100. Mun gane? Yawa, kun ga yadda wannan ita ce hanyar da ya fita daga wato yanka Abdullahi. Fa naharat fa nuhirat anhu, sai aka soke su a madadinsa gaba daya. Thumma tarakaha Abdul Muttalib, sannan sai shi Abdul Muttalib ya bar su. La yaruddu anha insanan wala sab'an, ya bar su a wurin duk wanda ya zo taɓa su, ko ɗan adam ne ko kuma wato wata dabba, su zaki ko makamantansu, bai koye su ba, ma'ana ya basu haka, aka cinye su haka. Wa kanat diyatu fi quraishin, da idan mutum ya mutu za a biya diya a cikin quraishawa. Wa fil arabi gaba ɗaya, har cikin laraba ma gaba ɗaya, ba quraishawa kawai ba, to ashirin min al-ibli, raƙumi goma ne mutum zai bayar idan mutum aka kashe masa ɗan uwa ba ana biyan diya ba. To diyan nan raƙumi goma ce a da zaman a Qurayshawa da kuma sauran Laraba gaba daya. Fajarat ba'dahu ba'da hadhihi alwaqa'a, bayan wannan abun da ya faru ga Abdullahi, sai abu ya canza, sai ya koma wato 100 min al-ibli, shikenan sai ya zama cewa diya ta koma raƙumi 100. mun gani wa aqarraha al-islam da musulunci yazo bai soke wannan ba shi yasa har zuwa yanzu duniya ita ce laƙumi din mun gani yawa wai wai annabi nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala arwaitu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana ibn al-zabihain ni dan wato waɗanda aka yanka ne guda biyu ko wanda aka yi niyyar yanka su guda biyu din yana nufin wanda ba yani isma'ila wa abahu abdullah yana nufin annabi isma'il da kuma babansa abdullahi yawa ma'ana shi da ne na ɗaya mutanen nan guda biyu da aka tsara za a yanka su sai kuma wani abu ya zo ya hana kuma annabi isma'il mun san kissarsa ko annabi ibrahim ya gani a mafarki cewa ya je yanka ɗansa ya ɗauki ɗan ya gaya masa ɗan ya yi ɗa'a aka tafi zai yanka shi sai Allah maɗaukaki ya cece shi aka kawo rago a madadin wato wannan ɗaga aka sai zama ba a yanka shi ba sai aka yanka wannan rago kun ga shi ba annabi isma'il ya tsira har ya samu wannan zuriya ya'ya 12 daga cikin sahaba aka sami wanda suka zo suka silsila ta tawo har aka haifi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawa daga nan kuma kun ga shi ma daga cikin wannan zuriyar Abdulmuttalib ya'yan nan nasa aka sami Abdullahi nan ga abin da ya faru gare shi kun ga kenan da annabi Isma'il da Abdullahi sun zama ne az-zabihaini to annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi az-zabihaini shi dan wato waɗannan mutane guda biyu ne wanda aka da tsara za a yanka su wa ikhtara Abdulmuttalib li waladihi Abdullah Aminata binta Wahb ibn Abd Manaf ibn Zuhra ibn Kilab Abdulmuttalib ya zabar ma ɗansa Abdullahi mata sunanta Aminatu bintu Wahb din dan gidan Abd Manaf yawa shi kuma dan Zuhra dan Kilab wa hiya yawma idhin tu'addu afdal imra'atin yawa a lokacin nan ita ake dauka mafi girman mafi darajar mata fi Quraysh a cikin jinsin Quraishawa nasaban wa mawdi'an wajen matsayinta na dangantaka da kuma matsayin da take da shi a cikin wato dai al'umma wa abuha sayyidu bani zuhra babanta shine shugaban kabilar zuhra bani zuhra nasaban wa sharafan wajen dangantaka da kuma daraja fa bana biha abdullahi fi makka ya wato ya tara da ita a lokacin nan a makka shi abdullahi wa ba'da qalilin arsalahu abdulmuttalib ila almadina ba da dadewa ba sai abdulmuttalib babansa ya aike shi zuwa madina yamtaru lahum tamran ya samu musu dabino famata biha sai abdullahi sai ya mutu a can mun gane ya mutu a ina a madina yawa wa qila wasu kuma suka ce kharaja tajiran ila sham ya fita ne dan wato kasuwanci da fatauci wato zuwa sham fa aqbala fi eid quraish sai ya shigo cikin wato ayarin Qurayshawa fa nazala bil madinati suka sauka suka yi zango a madina wa huwa maridun alhali a lokacin bashi da lafiya fa tuwfiya biha sai ya mutu anan kuma dana nan yana nan dai akan cewa a madina ya mutu yawa wa dufina fi darin nabighatil ja'di aka binne shi a gidan annabighatil ja'di wa lahu idzaka a lokacin nan yana da shekaru 25 sana yana da shekaru 25 wa kanat wafatuhu qabla an yulada rasulullah wato rasuwarsa ta zo kafin a haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bihi yaqulu aktharu almu'arrikhin wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin malaman tarihi cewa ya rasu kafin haihuwar annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qila wasu kuma suka ce bal tuwfiya ba'da mawlidihi bi shahrin wasu suka ce a'a ya rasu ne bayan an haifi annabi Musa sallallahu alaihi wasallam da wata biyu sannan shi babansa Abdullahi ya rasu ko wanne ne dai Allahu a'lam malaman tarihi sun faɗi wannan ko wasu kuma sun faɗi wancan walamma balagha na'yuhu ila makkata yayin da labarin mutuwarsa ya je makka rasatuhu aminatu mahaifiyarsa amina ta yi rasa'i ga wato mijinta Abdullahi irin wannan za ka iya ya halatta ko ka yi rubutun da ya gyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya halatta ko ka yi rubutun da ya gyan wani da ya rasu ko abokinka ne ko wani malami da ya yi wa addinin musulunci aiki saboda rasuwarsa ka rubuta irin wannan waken duk ya halatta mun gane wani yawa za ka waƙe a shar'ance ba laifi ba ne yawa in an ce waƙe ba wanda ba mai kiɗa ba yawa kiɗa shi ne ba a sani ba a shar'ance amma ka rubuta baitoci na waka dan yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan yabon wani duk wannan ya halatta a shar'ance annabi sallallahu alaihi wasallama ai a lokacin rayuwarsa ma yana akwai daga cikin sahabbai wanda suke rera irin wannan waƙoƙi suna kare shi idan wato kafirai sun tsokane shi Abu Sufyan ya yi masa hija'i a lokacin nan Abu Sufyan yawa akwai buƙatar mutane su Abu Sufyan din da ya yi hija'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Abu Sufyan ibn al-Harith din da muka ambata ba wancan Abu Sufyan ibn wato baban Muawiya ba shi shi ma daga baya da ya musulunta wannan duk kafin ya musulunta ne yau da ya musulunta ya tuba har annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ya yi masa magana amma daga baya aka yi masa magana ya ba shi hakuri kuma shikenan ya kyale shi magana ta wuce yauwa to irin wannan shine a lokacin da Hassan ibn Thabit ya rubuta waƙoƙi shi ma baitoci ya raddi ga Abu Sufyan irin waɗannan suna nan da yawa haka nan akwai shi wancan Abu Sufyan din shi ma na baban Muawiya shi ma yana da nasa hija'in da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma kafin ya musulunta duk dai kowannan kowanne akwai shi wato da ya tabbata a tarihi to yin waƙen ba shi ne laifi ba dama a shigar da waƙe-waƙe kuma a babin nan abu biyu ne laifin ko dai a sa kaɗe-kaɗe ka ji shi kamar ya koma ma tsari irin na music ya fita daga tsarin abin da zai ja hankalinka ka yi wani wata natsuwa ma ta jawo ka ji wani darasi da ke cikin waƙen har ma ya sa maka wani aiki